أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، والصلاة والسلام على أفضل النبيين والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. وبعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام.
أنا أقول يا جعل ما دوك أكيد يبقى ممكن هدوء هدرس منا رمضان مبارك أيومنا لا نحب ما شاء الله. قوات رمضان شكرا دوبنا اللي هو داربين دبقة يجهر من زوج صلى الله عليه وسلم. لوكشي إن شاء الله الظهر kuma wanda ya dace da 28 ga watan 2026 28 wannan wata mai 28
na mala
Libya kenan.
Na'am.
Kuma 12:26 shine lokacin sallar azhar. Azhar kuma insha Allah ƙarfe 4:17 magariba ƙarfe 6:17 isha'i ƙarfe 7:28 alfijir ƙarfe 5:14 gobe zai rage minti ɗaya ya zama da 13 insha Allah. Sai kuma fitowar rana ƙarfe 6:23. Darasinmu na yau insha Allah muna so mu taɓo batun wata gaba mai daraja kuma mai hatsari a jikinmu, shi ne harshe.
Na'am.
Wato yana daga cikin ni'imomin Allah masu girma bayan ni'imar musulunci, ni'imar harshe. Allah madaukaki ya bawa mutum harshe, zai iya magana ya fitar da abin da ke cikin zuciyarsa, daga kuma yaren da yake so ya yi magana. Yanzu ka yi wannan yaren, an jima ka yi wancan yaren, wannan ba karamar ni'ima ba ce.
Na'am.
Shine inda Allah yake girga mana ni'ima, sai ya ce alam naj'al lahu aynayn wa lisanan wa shafatayn. Shin ba mu muka yi masa wato idanuwa biyu ba, sannan muka bashi harshe, muka bashi labban baki guda biyu? Kuma ko an baka da harshen, an ba labban, ba za ka iya kai maganan da za ta fita a gane ba.
Na'am.
Domin labba suna da gudunmuwa babba wajen fitar da magana. Kuma yana daga cikin ayoyin Allah da Allah ya halicce mu ya zamana muna da yarurruka daban-daban. Lokacin yana cewa min ayatihi khalqu samawati wal ard, sai ya ce wa ikhtilafu alsinatikum wa alwanikum. Wato yana daga cikin ayoyin Allah halittar samai da kasai, sannan da sabanin wato yarenku da kuma launinku. Wannan ma aya ce daga ayoyin Allah. Mutum yakan yi magana cikin sauki tare da ɗan uwansa, zai mu'amala da dukkan mutanen da suna iya fahimtar yarensa.
Na'am.
Wannan ni'ima kamar sauran ni'imomi ne. Ana iya ai amfani da ita ta wajen alkhairi, kuma akan iya ai amfani da ita ta wajen sharri.
Na'am.
Wanda mutum aka bashi dukiya, zai amfani da dukiya wajen alkhairi, zai iya amfani da dukiya wajen sharri. To haka nan ni'imar harshe akan yi amfani da ita ga dukkan wato bangarori. Idan muka duba halaye da muke ciki a yau, wato za ka ga tsakanin mutane abin ya yi nisa. Wannan zai iya karatun Alkur'ani a kowane harafi, yana samun lada. Wannan kuma yana waka, yana zagin wasu, ko yana yabon wasu a duk kalmominsa, shi ma yana samun zunubi. Wannan yakan yi sulhu tsakanin mutane don a zauna lafiya. Wancan kuma yakan kai kawo, yana annabi manci don ya bata tsakanin mutane. Kaga kuma duk da harshe ake yi. Wannan zai wa'azi, mutane su dau darasi. Wancan kuma zai kushe wa'azin, hatta da mai wa'azi za a hada don kar mutane su fahimci gaskiyar abin da ake faɗa. Idan kana so ka gane ko mu gane cewa wato harshen da Allah ya ba mu ni'ima ce, mutum ya duba ya gani a halin da kana magana kana iya karatun Alkur'ani, wani gashi yana iya magana ma amma bai iya karatun alqur'ani to me kake tsammani da wanda ma bai iya magana ma gaba daya sai dai yayi wasu wato sauti kana ji ko yayi nuni da hannu da makamantansu saboda haka ni'imomi ne masu yawa tare da harshen dan adam amma kuma ba mu san da wannan ni'ima ba balle mu ba da hakkin godiyarsa kuma yana daga cikin abinda annabi sallallahu alaihi wasallam yake jewa al'ummar sa tsoro wannan harshen da muke amfani da shi lokacin da annabi alaihi salatu wassalam wato wani yazo ya ce ya rasulullah ma akhofu ma takhafu alayya sai ya ce ya rasulullah meye ne abinda kafi jin tsoro gare ni sai annabi ya kama harshensa ya ce masa hada wannan wato harshe shine abin da nace nake je maka tsoro domin za ta iya kai ka tabaroka a inda baka yi tsammani ba shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa almuslimu man salima almuslimuna min lisanihi wa yadihi musulmi shine wanda sauran musulmai sun kubuta daga sharrin harshensa da kuma na hannunsa kuma lokacin da wani sahabi ya tambaye shi ya rasulullah ayyul muslimina afdal wani musulmi ne yafi alkhairi yace man salimal muslimuna min lisanihi wa yadi wanda sauran musulmai suka kubuta daga harshensa da kuma hannunsa yawancin zunubai da dan adam yake aikatawa zunubai ne na harshe shi yasa wato shaqiq yake cewa yace abdullahi ya ce da ni a lokacin shi yana safa ya hau safa yace ya kai harshe fadi alkhairi wato karabota ko kuma kai shiru ka kubuta kafin ka zo lokacin nadama an fadi alkhairi an ci riba in an yi shiru an kubuta amma in aka fadi ba abin da yake ba alkhairi ba to kaga nadama za ta zo sai aka ce da shi wannan abun kai ma kana fada shin ka gane me kake fada me kake fada haka yace ai abin da yasa nake fadin haka saboda naji annabi sallallahu alaihi wasallam yace inna aksara khataya ibn adama fi lisani mafi yawan kuskure da dan adam yake yi zunuban shi dalilin harshe ne babu wani gari da zai waye cikin garin wato wayewan gari da Allah yake kawowa sai wato wa'annan gabbai na dan adam duk suna wato kuka da shi harshen saboda harshen yake yakan kai su ya baro su a inda ba su yi tsammani ba akwai hadisin da ya zo annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa idza asbaha ibn adama fa innal a'da kullaha tukaffiru lisan idan dan adam ya wayi gari gabbansa duk suna wato kafirtar da harshen wato harshe ma'ana suna kuka akan harshe suna cewa ittaqillaha fina fa innama nahnu bik ka ji tsoron Allah fa a cikin mu mu fa da kai muka dogara fa in istaqamta istaqamna wa in awjajta awjajna in ka miƙe za mu miƙe in ka karkata za mu karkata yawanci abin da yake sa mutane wuta a dalilin harshe ne shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam da aka tambaye shi me mafi yawan abin da ke shigar da mutane aljanna sai annabi ya ce tsoron Allah da kyakkyawar ɗabi'a taqwallahi wa husnul khuluq da aka tambaye shi me yake kai mutane wuta sai ya ce alfamu wal farj baki da farji su suka fi yawan kai mutane wuta saboda zunuban da ake aikatawa da su a wani hadisin kuma manzo sallallahu alaihi wasallam ya tambaya atadruna ma akthar ma yudkhilu an-nasa an-nara shin kun san meye mafi yawan abin da ke shigar da mutane wuta sai suka ce Allahu wa rasuluhu alam sai ne bai ce fa inna aksara ma yudkhilun nas annara al-ajwafan mafi yawan abin da ke sa mutane wuta sune wannan abin da ke na ciki guda biyu sune al-farj wal-fam al-awra da kuma baki shi yasa manzo sallallahu alaihi wa sallam ya lamince wato aljanna ga mutumin da yake yayi waɗannan abubuwa guda biyu a wani hadisin yake cewa man yadman lima baina lihiyaihi wa ma baina rijlaihi adwan lahu aljanna duk wanda ya lamince min abin da yake tsakanin gemunsa biyu wato gashin baki da gemu kenan shine harshe sannan abin da yake tsakanin cinyoyinsa biyu shine al'aurarsa in ya lamince min to ni kuma na lamince masa aljanna wannan yakan nuna mana girman waɗannan gabban sannan kuma da abin da suke jawo mai su ta alkhairi ko sharri idan muna so mu san hatsarin harshe mu kara duba hadithin Mu'adh ibn Jabal radiyallahu anhu lokacin da ya tambaye annabi sallallahu alaihi wa sallam yake cewa ya rasulullah akhbirni bi amali yudkhiluni aljannata wa yub'iduni min an-nar ya manzo Allah ka gaya min abin da zan yi in samu shiga aljanna kuma ya kare ni daga wuta sanin sallallahu alaihi wasallam yace laqad sa'alta an azim wa innahu la yasiru ala man yassarahu Allahu alaihi lalle ka tambaye akan abu mai girma amma yana da sauki ga wanda Allah ya saukaka masa sanin sallallahu alaihi wasallam yayi masa bayani arkanin addini ta'budullaha wa la tushriku bihi shay'an wa tuqimus salah yayi bayani da wasu ayyuka na addini sai ya ce annabi alaihi salatu wasallam ya ce ala ukhbiruka bi ra'sil amri wa amudihi wa zirwati sanami tun baka labari mana wato kan al'amari abin da yake shine shugaba akan al'amari in ga maka kuma gofansa da ya tokare ya rike shi sannan nuna maka menene tozonsa kololuwarsa sai ya ce kan al'amari shine musulunci ginshikinsa kuma shi ita ce sallah tawazan al'amari kuma shine jihadi wajen ɗaukaka addinin Allah sai annabi ya ce shin in baka labari mana bi malaki dalika kulli abin da ya mallaki wannan duka sai na ce eh ka ga mu ya rasulullah sai annabi ya rike harjinsa sai ya ce da shi kuffa alayka hada wato kame wannan a kanka rike harshenka shine mafita sai ya ce ya rasulullah wa inna la mu'akhadhuna bima natakallamu bi shin yanzu ashe mu za a kama mu saboda maganar da muke na baki sai annabi ya ce taqalaka ummuka ya mu'az wa hal yakubbu an-nasu fi an-nari ala wujuhihim aw qala ala manahirihim illa hasa'idu asnatihim da ya tambaye annabi alayhi salatu wassalam shin zai yi a kama mu game da abin da muke magana sai annabi ya tausaya masa ya ce kai tonka ya mu'az ya tumaka sai nauyinka wato wannan ma baka sani ba kamar lafazin na tausayi sai ce shin akwai wani abin da yake girbin mutane ne ta wato ta wuta ta zuba abin nan girbin ya zuba su cikin wuta ta fuska ko a zuba su wuta ta kaya wa me yake girba su haka ai babu komai face girbe-girben harsunansu saboda haka Mala Ibn Rajab rahimahullah yake cewa wannan ya nuna kame harshe wato da kiyaye shi shine asalin na dukkan alkhairi kuma duk wanda ya mallaki harshensa to lalle ya mallaki al'amarinsa kuma ya kiyaye shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam a wani hadisi mai inganci yake cewa innal abda la yatakallamu bil kalima mutum zai iya fadin wata kalma zai yi magana wannan kalmar min sakhatillahi cikin fushin Allah ne amma shi bawan la yulqi laha balan bai mai da hankali ba ma akan wannan wata magana ce shi ya faɗa ya wuce to wannan dalilin wannan kalma yahwi wato zai dinga gangarawa biha da wannan kalmar da ya faɗa fi nari jahannam ko ta jahannama wato zai dinga tafiya shekara tafiya na shekara 70 ko tafiya na tsakanin mafitan rana da mafadinta to kaga wannan kalmar da za su mutum zai faɗa sai kaga da yawan mutane suna faɗa a majalisu ko a wani musu ko a wani zama na bakin hanya sawa'un maganan nan za su yi akan addini ne akan zatin Allah ne akan manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam gashi nan ne mutum zai faɗi wata kalma shi yana ganin abu ne na wasa a majalisa ne kawai ake hira kuma ba wanda ma zai hanga cikin waɗanda suke sauraron sa ya nuna masa hatsarin amma wannan kalma ta kai shi karkashin wuta tafiya na shekara 70 to wannan musiba ce mai girma wanda lalle ne muke harsuna mu daga abin da zai zama dalili na kai mu wannan wato karan shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam dan sama wa al'umma lafiya sai ce man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyakul khairan aw liyasmut wanda ya imani da Allah da ran tashin kiyama to in zai magana wato ya fadi alkhairi in ba zai iya fadin alkhairi ba to yayi shiru shi ma alkhairi ne haka wani mutum ya zo a hadisin Ukba da Amir ya zo ya ce na ce ya Rasulullah menene tsira sai manzo sallallahu alaihi wasallam ya ce amsik alayka lisanak ka kame wannan harshen naka ka rike harshen ka sannan abu na biyu shine wal yasaka baituk gidanka ya yalwace ka wato kar ya zama kullun kana cikin mutane kana jaye-jaye wannan musu hayaniya abinda aka neme ka da wanda ba neme ka ba duk kana yi to ka lazinci gidanka don ka huta daga sharance-sharance sai ya ce wabqi ala khati'atik kai kuka da saboda kuskurenka kai kuka akan laifin da kai kar laifin mutane ya dame ka yo idan muka duba wannan hadisin waye ne ya kubuta wajen kame harshen da yawa mun saki harsunan mu sannan kuma mutum ya zauna a gida muna ganin wannan aikin mata ne ai zama a gida aikin mata ne mutum in kaga ya zauna a gida sai dai ko ba ya da lafiya ko yana gudun mai bin sa bashi amma ka kawai mutum ya zo ya ce sai ya zauna a cikin gida a'a ba wai ka zauna a gida dindindin ba amma dai in za ka fita ga abin da zai amfane ka ko sallar ka a masallaci ko kasuwancinka neman abincinka ko tafiya na sadar da zumunci ko tafiya na gaida mara lafiya duk dai ko wani bako ne ya zo za ka taya shi hira kaɗan duk wa'innan babu laifin mutum zai yi amma ya zamanto kullum akwai majalisa da za a zauna tun daga safe har zuwa rana sannan da yamma har zuwa dare sannan da dare har zuwa lokacin kwanciya duk ya zamana hira ake yi wanda ba mai amfani ba ne wanda ba zai amfanar da mu ga rayuwarmu ta duniya ko rayuwarmu ta lahira ba idan ya zama haka gaskiya muna cikin hatsari Allah ya kiyaye
amin
sannan kuma abu da zai taimaka mana wajen kiyaye maganganu da muke faɗa mu tuna cewa mu abin tambaya ne akan abin da duk muka yi faɗa kuma gabanmu za su ba da shaida dama mala'ikun sun riga sun rubuta lokacin da mutum yake yi Allah maɗaukake ce ma yalfidu min qawlin illa ladayhi raqibun atid da dai mutum ba zai furta wata kalma ba face tare da shi akwai mala'ika mai tsaro wanda yake tanadawa yana rubutawa kuma mutum yake kokarin koyawa harshensa kyakkyawar kalma saboda idan ya fadi mara kyawu za ta kai shi ga musiba to ya koya wa kansa kyakkyawar kalma ta ambaton Allah ne nasiha ne salati ne ko sulhu ne duk dai lokacin da ka bude bakinka ko dai ansa sallama ne ko tambayan halin da ɗan'uwa yake ciki ne ya zama dai abin da za ka yi amfani da harshenka wajen furtawa alkhairi ne za ka jawo wa kanka ko addininka ko sharri ne kake kawarwa shi yasa Allah maɗaukaki ya umarci wato annabi sallallahu alaihi wasallam da ya gaya al'umma in za su faɗi kalma mai kyawu maɗaukaki ya ce wa kulli ibadi ya kulu allati hiya ahsan inna shaytana yanzaghu bainahum ka gaya wa bayina in za su faɗa su faɗi magana mai alkhairi mafi kyawu ba wai mai kyawu kai ba mafi kyawu mutum ya tace maganganunsa ya zaɓi irin kalmar da za ta fita don duk kalmar da ta fita ba ta koma ba sai mara daɗi ne kuma nadama tana biye da ita shesa Allah madaukake shi ya ayyuhal ladina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida ya ku wanda kuka yi imani da Allah da manzancin manzonsa sallallahu alaihi wasallam ku ji tsoron Allah in za ku yi magana ku bari magana wacce take gaskiya to idan muka ji tsoron Allah kuma muka bari magana wanda take gaskiya ga sakamakon yusrihu lakum a'malakum Allah zai gyara muku dukkan ayyukanku wa yaghfir lakum dhunubakum kuma zai gafarta muku dukkan zunuban kaga kenan an samu kyakkyawar sakayya dalilin kiyaye dokar Allah wato gyaran aikinka wannan gyaran dukkan wasu ayyukanka dalilin me al-qawlu bil qawli sadid mutum ya faɗi magana wacce take daidai Allah zai gyara al'amuransa kuma ya gafarta masa zunubinsa to ashe kenan ko abamin cinikayya idan kana faɗin gaskiya Allah zai gyara maka kasuwarka a zamantakewa da iyali in kana yin gaskiya Allah zai gyara maka lamarinka a mu'amalar kare da za ka yi da mutane Allah ne ya ce ka faɗi magana daidai zai gyara maka kada ka ce in na faɗi gaskiya ai za a dare in na faɗi gaskiya ba za a saya ba ko in na faɗi gaskiya za a kuntata min Allah ya ce zai gyara lamarinka kuma ya gafarta maka zunubinka ya ce man yuti illaha wa rasulahu faqad faza fawzan azima magana mai daɗi mai kyau idan muna faɗinta za ta ɗaukaka zuwa sama Allah madaukake ji ilayhi yas'alu al-kalimu at-tayyibu wal-amalu as-salih yarfa'u suwa ga Allah ne za su haye dadadun kalmomi da maganganu masu kyau duk suna tafiya zuwa ga Allah ilayhi yas'alu al-kalimu at-tayyib karatun qur'ani ne salati ne ga manzo sallallahu alaihi wasallam a sauran ayyuka ne na azkar subhanallah alhamdulillah wa la ilaha illa Allah Allahu akbar wannan ilahi ya sa'adu alkalimu tayyib wal amalu salih ya rafa'u aiki mai kyau kuma zai daga shi wato zuwa ga Allah Allah zai daga kyakkyawan aikin zuwa gare shi ko kuma dai kyakkyawan aikin wato aikin lafazin furitin bakin zai daga kyakkyawan aikin sa'udi na kalma tayyiba idan ka yi aiki aikin zai taimaka wato zuwa ga dagawan kalma duk bayanan malamai sun yi kuma Nabi sallallahu alaihi wa sallam yace daddarar kalma da zaka faɗa sadaka ce wal kalimatu tayyibatu sadaqa kuma idan mutum yana faɗin kalma mai kyau alama ce ta wannan mutumin ya samu shiriya in mutum yana faɗin kullum maganganunsa masu kyau wannan alama ce ta ya samu shiriya saboda madaukake ce wa hudu ila tayyibi min alqawli wa hudu ila siratil hamid an riga an shiryar da su zuwa da dadin kalmomi kuma an shiryar da su zuwa tafarki wanda yake wato abin godiya shine tafarkin addini da neman yardan Allah kuma da dadar kalma takan zama dalili na mutum ya samu madaukakiyar gida a cikin gidan aljanna bayan ka shiga aljannan ma dalilin zabanka gaskiya cikin al'amura Allah zai ɗaukaka mutum wato a cikin aljanna akwai lokacin da Annabi sallallahu alaihi wasallam yace inna fil jannati ghurafan yura zahiruha min batiniha wa batinuha min zahiriha a cikin aljanna akwai wasu tsoraye manya-manya wanda ana ganin cikin su daga waje ana ganin wajen su daga ciki kana waje zaka kalli abin da ke ciki kana ciki zaka kalli abin da ke waje sai ɗaya daga cikin sahabbai Abu Musa al-Ash'ari ya tambaya ce ya Rasulullah liman nawaye ne wannan gidan Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce liman ataba al-kalama wanda ya dadada magana yayin da zai yi magana da mutane magana sa ta yi dadi sannan wa at'ama at'ama kuma ya ciyar da abinci ga mabukata sannan wa bata qa'iman wan nas niyam ya tashi cikin dare yana sallah mutane suna bacci kaga wannan wato dadin magana shi zai jawo maka wannan abubuwan duka sannan yadda mutum ya ji ya ce naji zan aikata wannan aiki hadisin ma'ana ko aya ko hadisi da suke magana akan kiyaye kalmomin da zaka faɗa in zaka faɗa ka faɗi gaskiya in zaka faɗi magana ka gaya wa mutane abin da za su ji daɗin shi to kullun kana zaben kalmomi masu kyau to sai kuma a ƙarshe Allah ya jiyar da kai da dadar kalma a gidan aljanna kamar yadda Allah madaukaki yana cewa in aljanna in suka shiga aljanna wato da'wahum fiha subhanaka allahum wa tahiyyatuhum fiha salam wa akhir da'wahum alhamdulillahi rabbil alamin yadda a duniya suke fadin magana wato masu kyau to a cikin aljanna ma kiran su shine subhanaka allahum gaisuwan su a ciki kuma aminci karshen lamarin su na addu'a shine alhamdulillahi rabbil alamin kuma da masu kace da'wahum fiha subhanaka allahum dinnan dan aljanna kawai idan yana son wani abu a cikin aljanna sai in yace subhanaka allahum sai ga abun ya zo duk abin da kake bukata in ka faɗi wannan kalma za ta zo kuma Allah madaukake ce la yasma'una fiha laghwan wala ta'thima in aljanna a cikin aljanna ba za su ji wato wata yasasshiyar magana ba da bata da amfani ko kuma magana da za ta zunubi ba sa jin wannan kaga wannan sakayya an sun samu ne dalilin me dalilin sun zabi kalmomi masu kyau a rayuwar su ta duniya saboda haka musamman a cikin wannan Ramadan mu koyi darasi na zaben kalmomi tunda an ce karka yi zagi karka yi fada karka ci mutuncin wani a cikin azumi to tsawon lokacin nan ka kame bakinka daga wannan abubuwa to kar ya zo Ramadan na wucewa kuma a ce ka koma gidan jiya kana abin da ba shi ba Allah ya datar da mu ga shirye manzo sallallahu alaihi wasallam amin tayi bi hadar qadar insha Allah
amin Allah ta bani ifon sai ka tun amin sai kuma da lahiri mun tsaro da ku ko ku tamba ko wannan lambarin namu su ne 08 2 4 9 7 7 1 ko 09 3 6 8 7 2 7 9 dan da kuma za a yi kira a tabbata an shirya kafu a yi tambayan kuma a yi sace radio ko kukan yaro saboda mu samu ji tambayan da kyau akan maka lauka mun ne bugu wato na akan wani ya bugu akan mai bugu wani bugu akwai tambaya da aka turo wani ya cewa malam ya ce dubban ne zai yanka sai makwabcinsa ya ce masa shi yana son wannan jinin zai sai jinin dabban shin ma da in yi sai da jinin ya daidai
mutum ne ya sai dabba zai yanka
na'am
magwacin ya ce yana son ya sai jinin
na'am malam
to ba tare da tambaya meye zai yi da jinin ba dai tunda sayan jinin ne ake tambaya
na'am
haramun ne a sayar da jini
na'am malam
jini din ma kuma wanda ya kwarara
na'am
wanda aka yanka dabba ya zuba to haramun ne ba a magani da shi
na'am
amfanin sa shine kawai a je a binne shi ko kuma an ja taro a wani wuri a tara a je a zuba
na'am
dalilin fadin Allah subhanahu wa ta'ala ajidu imma uhiya ilayya muharraman ala ta'im yatamu illa an yakuna maytatan aw daman masfuha wannan jini kwararre kwararren jini to haramun ne a yi amfani da shi ta kowace hanya
na'am
wallahu a'lam masha
Allah assalamu alaikum Assalamu alaikum.
Assalamu alaikum.
Wa alaikum salam. Bismillah.
Ya wa alaikum.
Lafiya kalo.
Yo wa ne ce ba?
Ni
ina da ciki wallahi ina ba su ba kuma. Ko in na ga da san da haka ko in ci wani ci ma. Ni har ya yi wata cikiri da ci wa sai ne. Yanzu ne wannan razumi. Yanzu na ga wannan zuwa ya wani ne ne ci ruwa. Shi ne tambaya. Hello?
Kidan saurara.
An ji ki.
Kidan saurara. Eh, mun ji kidan saurara. Assalamu alaikum.
Wa alaikum.
Wa alaikum salam. Bismillah.
Na'am.
Lafiya kalau bismillah.
Kamar na malam shi ne. Kamar ni na
to haka yazo
yana
bukata
idan ina
da shi a gidana ba tare da na tambaye
miji na ba zan iya dauka in ba shi
ba ni zai ci ba to kidan saurara assalamu alaikum
wa alaikum
salam bismillah
lafiya kalau amma dai ina tambaye akan misali kamar tana tarawu wannan akwai sallan ya sallan za ka fi wani sallan wa mama
na'am
fara ji
eh
ina tana tarawu wannan akwai sallan wa sallan wa tsakanin ba
eh
haka ne yin ko ku sallama sallama ko ku sallama ana niyya ne shi ya gaba nan
ko an sallama ana niyya
na'am
eh ana niyya ne ya sallama in ka san ta ji kuma wani talaka to an ta niyya ne ne shi ya gaba nan
to shikenan mun gane kan saurara Assalamu alaikum. Wa alaikum salam. Bismillah. Lafiya kalau. Bismillah.
Wala da mun tambaya na shine na je masallaci. Ana sallar an gama sallar isha fara tarawih. Sai na jira karatu na tarawih. Sai na sallar na jira tarawih din da rakaji. Sai na kara rama sai da aka sallama sai na tashi na kara rakaji.
To,
sai kuma na fara da shi ma na samu sallar isha rakaya. Sai da na tashi sai na kara kaji. Na sai ya sai na kara da kaji na sallama. Shahara shi ma sai sallar.
Na karshen nawa kika yi? Raka da yake ka samu?
Ah, kina jina mallaka tambayan ki. Kina jin mu? Tambayan ki na biyan ki maimaita.
Wannan
salakun. Na biyun da kika cikin sallar isha kisa mu raka daya.
Da na tafi, an gama sallar isha.
Ba shi ba.
Eh, sai da aka gama sallar isha, an fara tarawih, sai kika raka biyu. Da aka yi sallama ne kuma na tashi sai na kara raka biyu, na kara kai sai na bar shi a matsayin isha.
To.
Yana da ta yaya matsayin sallar na da wuce haka ne yayi.
To, sai na biyu.
Sai na je kuma da na tafi na samu ishara ta ɗaya. Sai na je da na ke aka yi sallama sai ya kuma tashi na kare kaji tukunna mai tsayya. Na raka ɗaya zan ka yi tsayya in sai na kare kaji mai tsayya. Sai na kare kare kaji mai sallama shi ma nake a matsayin
sallama. Na ƙarshen nawa kika kara biyu ko ɗaya na ƙarshen?
Na?
Raka'ar ƙarshen ɗaya kika yi ko biyu?
Eh, sai ne biyu.
Ok.
Na kuma kawo biyu kudu tukunna na yi sallama.
To.
Ya kama da wannan, na kuma biyu liman ya kama ya zama biyar.
To.
Shikenan. Amma kuma na yi ba da sala.
To.
Na shi kenan.
Ta san ga ku. To, masha Allah. Sifili takwas sifili biyu hudu tara sifili bakwai biyu ɗaya tara. Akwai kuma sifili tara sifili uku shida takwas ɗaya biyu bakwai bakwai tara. Malam kamun bugu akwai tambaya nan guda ɗaya wani da ke ce yana so ga hankali wasu da suke ba wasu ma tabbatar cewa idan suna ciki. Don suka suka haihu ba lalle ban salama azumin su kana ji madam sun yi ciki ne ba su azumi ba da suka haifar kuma shi wanda yake ba su wata yake ce musu ba lalle ban salama azumin su ya daga ya wuce haji madam har da 0804-0794-0719 akwai kuma 0903-0681-0779. Madam ko zai fara ba da kansa ne?
Wai mai tambayar mu ta farko da ta ce tana da ciki gashi uzurinta saboda haka an gama azumi za ta iya ciyarwa. Wannan ita ce abin da yanzu kake faɗa din
nan. Na'am.
Akwai fatawa mai haka din amma magana mai ƙarfi wanda muke fatawa akai shine duk matar da ta bar azumi saboda juna ko saboda haihuwa to in ta zo za ta rama azumin.
Na'am.
Ba cewa kadai bane domin shi ma daga cikin nau'ukan marab din ne. Suna bayanin cewa hadisin inna Allah wada anil hamili wal murdi'i الصوم وعن المسافر الصوم وشطر الصلاة
نعم
الله دوكي ومشي مي شكي دم شاير وعزمي كما دوكي ومتفي عزمي دربين صلى to kaga a hadisin an hada su mai ciki Allah ya dauke mata azumi mai shayarwa Allah ya dauke ta azumi mata azumi matafiyi ma Allah ya dauke masa azumi da rabin sallah
na'am
to mai azumi mai tafiya da aka dauke masa azumi zai rama ko ba zai rama ba zai rama to me yasa wayannan biyun ba za su rama ba kuma Allah ya ce fa mun kana minkum maridan aw ala safarin fa iddatu min ayamin ukhra don wannan dalili ne to matar da ta aje azumi saboda shayarwa ko saboda tana da juna ba ta iya ba to shikenan za ta zo ta rama azumin bayan ta yaye in shayarwa ne bayan ta haihu in ciki ne
na'am
wallahu a'lam wannan kuma tana bada wani abu mutum ya zo yana da bukata a gida sai ta dauki wani abu ta bayar ba tare da ta tambaye miji ba
na'am
wannan yana komawa ga irin yanayin zamantakewanki da mijinki din da kuma irin abin da aka nema din idan abin da aka nema din wani wata za ta zo makoci yake ta ce ki bata magi ko ki bata gishiri ko ki bata ashana ko kuma man miyan ta ya kare ki san mata dan kadan wanda za ta yi garogoro nata ta zuba mai ta ji dadin tabawa wayannan abubuwa ne da kanana a zamantakewa ana iya faruwa ana nema tsakanin juna irin wayannan abubuwa kanana zaki iya bayarwa ba tare da mai gida ya sani ba amma in kina ganin kuma in abu kadan ya faru shi mai korafi ne mai magana ne sai ki nuna masa gashi ba ana neman irin wayannan abubuwa in makota wata ta shigo ta nema zaki bayar amma idan abun mai yawa ne wata ta zo ta ce ba ta da abinci zaki diba mata shinkafa kwano uku kwano biyar to mai gida in ya zo shi yadda ya sayi shinkafan yana lissafin kwanakin da shinkafan za su yi in kika ce ya kare kafin nan za a tume ki me kika yi in diba ne kin sayar ko kin kyautar to maimakon haka irin wannan din abun da yawa ne zaki fada masa ko abinci ne da aka dafa zaki bayar wannan ba sai kin sanar da shi ba amma idan mutumi ya nemi wani kayanki ne da kike sawa mai gida shi ya baki ko ke kika saya dai ya gani to in kayanki ne zaki bayar ki sanar da shi saboda kyautata zamantakewa kada wata ran ya ce ni ina bana ganin wancan kayan naki ba ko ni ya ce ni yau kaya kaza din nake so ki sa in kika ce babu na bayar ba zai ji dadi ba ko kuwa ko kuma mutumin ya zo wata ce ta zo mijinta ba ya da tufafi ta ce mai gida na fa ba ya da kayan sawa ga sallah ya zo ku ba ya da kayan zuwa juma'a ku ba ya da kayan zuwa bikin auren da zai hallara anan ki shiga ki dauki kayan mijinki wani rigansa ki bayar kin ga ba aikin ki bane saboda haka ya dangana ga irin mijinki din da kuma irin abin da ake tambaya din in wani abu ne dan kadan zaki iya bayarwa amma abu ne wanda ya kai yulfitun nazar zai ja hankali a ce ina kaza din to wannan ba zaki bayar ba sai da izinin mai gida Allahu a'lam sai wata take cewa ta zo masallaci an yi sallar isha'i an fara tarawih zai yi ta shiga ta bi tarawihin
na'am
idan ta yi bi raka'a biyu aka sallame za ta tashi ta kawo raka'an ta biyu idan muka dubi hadisin Mu'az ibn Jabal ya nuna zai yi ai haka saboda Mu'az ya yi sallar isha tare da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya je yana mutanen sa wato sallah kuma shine imam sallar sa na tare da manzo shine farilla tare da jama'ar sa nafila ce anan ne malamai suka ce kenan ya halatta mai nafil mai farilla zai iya bin mai nafila kamar yadda mai nafila zai iya bin mai farilla a ka'idar cewa kullu man sahha salatuhu sahha an yakuna imama duk wanda ya dace a ce sallar sa ta inganta to ya dace ya zama imam amma wasu fatawoyin suna nuna cewa in niyya ta bambanta to sallar ma za ta bambanta kowa ya je a kan sunnarsa Allahu a'lam sai kuma tambayar ta biyu na cewa ta tadda sallar isha'i raka'a guda ta tarar tare da imam da imam ya sallame ta tashi ta kawo raka'a biyu ta yi tahiyya ya ta tashi ta kawo raka'a biyu ta yi tahiyya ta yi sallama sai a ƙarshe ta ce ta yi sajda ba'da salam to kaga ya nuna a lokacin da ta yi biyu ta yi tahiyya ta kawo biyu ta yi tahiyya din nan ba wai da gangan bane ta yi bari ta kara ya zama biyar inda gangan ne ta yi sallar ta baci amma ta yi mantuwa ne ya dauke ta amma ta zo ta tarar cewa raka hudu ta kara kuma ta yi ba'da salam sallar ta wadatar insha Allah insha Allah
assalamu alaikum
assalamu alaikum salam
bismillah
alayna bika atajja
na na bismillah bismillah
yawa wannan ina da tambaya ne
yawa tambaya shi ne da malai Allah yana so wani ya fara mana ne adadin kudin zakka kudi sai ya kai nawa tukun na raki da zakka kai shi
to
eh na dan tawara
kana ji
salamu alaikum kana ji
ya saura sai da yana sira
assalamu alaikum lafiya to daga mure ki
malle
ji bismillah
sai malle da Allah ina neman addu'a ne dan Allah
to
dani da kani na ina neman aiki dan Allah sai mu da aiki
da
Allah ya sare mu
amin
barakallahu
assalamu alaikum
wa alaikum assalam
bismillah
tambaya shi ne tun da aka dauka na dan malam yau har kwana 11 kullum ina cikin jini kuma kwata-kwata kwana 7 ne shi
da
kiran saura da
azumin da wala kwata-kwata kwana 7 yake mun da saba ne sai wannan kwana 11 kuma har yau yana
to shi kiran kidan saura da
saura da kuma da dalilin ma addu'a Allah ya sa ma addu'a
insha Allah
wanda yake tambayan kudin zakka nawa ne nisabin zakka na bana ko ince na wannan watan shine miliyan 18,785 wanda ya dara wannan shine ya kai wannan nisabin shine zakka ta wajaba a nisabin hakan kuma ya kewaye da shekara ba wai yau ne kudinka ya kai wannan nisabi kuma a yau zakka ta wajaba ba
na'am
kudin ya kai nisabi hatta ya hula alaihi alhaul sai kuma mai cewa ta kullun tana jini har kwana 10 kuma al'adar ta kwana 7 ne
na'am
ai tun daga kin wuce kwana 7 din sai ke wanka ke sallah musamman a irin wayannan lokutan jini na wa mata wasa ke wankanki ke azuminki ke sallanki
na'am
ramadana ya wuce zaki biya na wancan kwanaki amma yanzu ke kin da kun baki ba har kika zo yanzu to duk azumin da ba ai ba din da ke duk zaki rama su
na'am
Allahu alam kuma addu'an da kika nema da ke da mu duka Allah ya yassare mana ya biya mana bukatun mu na alkhairi
amin 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 0802947219 ko kuma 0903618779 malami kuma muna gabana cewa mara assalamu alaikum idan mutum yana bin liman salat tarawih sai liman ya gama karatun fatiha shi zai fara ko kuma tunda suna tafiya tare
wannan kana tambaya kan hukuncin karatun fatiha bayan tare da imam bayan imam kenan
imam
eh abinda malami suka ce anan mutum zai karanta in zai karanta sakatatul imam ne ba suna karatu tare ba
na'am
idan imam ya karanta fatiha ya kare sai kuma sai ka karanta
na'am
daga nan
na'am malam sai kuma tambayar mu na gaba na cewa malam ya matsayin mijin da baya bin haƙƙin matarsa ba su tara ba zama mai daɗi amma yana ba da abinci yana kawo abinci sosai a karmakalla ka kaji mara
yana kawo abinci sosai
Allah
ya biya shi
amin
wani kuma yana da mu'amala amma bai kawo abinci
na'am
eto abu murni daga Allah Allah madaukake ce wa ashiruhunna bil ma'ruf
na'am
a yi zamantakewa mai kyawu tare da iyali ta hanyar da shari'a ta sani mata a zamanka namiji in ka auri mace zamanka take yi ba ta fita a gida ba sai da izininka kuma ta Allah ya sa ta ɗauki maka ɗawainiya in girki ne in menene ka duba tsakanin mai aure da mara aure wanda baya da aure kullum abincinsa mai sanyi ne in ma yana samu ya ci ko kuma kullum yana hada abin nan biredi da wane ne ko ya je wurin mai shayi a soya masa kwai da waye kullum kudin sa anan zai kare bai yi wa mu abin da yake ci din cuta ne gare shi
na'am
amma wanda yake da aure zai kawo fresh a gyara masa kana zaune za a je a gaban ka ka gama ci kuma a zo a dauke ai ba baiwa bace
ya
ce amma ya zaman aure take yi shi yasa take maka wannan to kai ma ka abin da zaka yi mata shine ka sassauta mata kai ka sake mata mata Allah ya so daban-daban kamar yadda maza ma Allah ya so daban-daban sai ka san irin yanayin matar ka ka mu'amalance ta yadda ba za ka shiga hakinta ba amma ba za ka samu mace ta yi daidai 100% da miji ko miji ya 100% da mata wannan ba zai yiwu ba amma sadidu wa qaribu saboda haka ana jan hankalinsa shi irin wannan miji ya sauke sauran hakkin don in abin hakki ne a shar'ance to abin tambaya ne gaban Allah dinda yana kawo abinci in tuwafi ne bai ya bayarwa to ya bayar in kula da lafiya ne bai yi to ya yi duk dai wata mu'amala wacce take akwai hakkin mace a ciki to ya yi kokari ya biya in ba zai iya biya ba don dalilin cewa ko ba ya da shi ko wani abu to ya yi bayani kar ta zauna tana kallon shi shi bai kyauta ba kuma alhali shi kuma ba wai rashin son kyautatawan ba ne a'a ba ya da halin yi ne
ganin cewa tambayar nan wani bai shiga ba ko
yanzu wani ya yi ya rufe ido ne
to
in akwai wani a kasa
to mana barin karantun na kasan wannan mai tambayar ganci assalamu alaikum Allah ƙara wa mara lafiya da nisan kwana tambayar shi da mace da mijinta ne mijinta ya ce mata auren da ni da ke ya ƙare ya ce mata koyaushe auren zai mutu yayi kuma yayi mata fatan alheri cewa Allah ya bata wanda ya fi da wanda ya fi shi shin tasa ku ne madam
eh to maganganu akwai sarbabiya ake cewa ko ne
na'am
kaga yace zama ya kare kuma yace ba da jimawa ba zai tsake ta
na'am madam
kenan har yanzu da auren sa
na'am
kuma Allah ya bata wani na abin nan me nagari ko
wani
wanda ya fi shi to wannan zaka faɗa ne bayan ka sake ta ko kuma kai kaidi in na sake ki ki je Allah ya baki na daidai amma idan ka ce da mace tana zama auren ka Allah ya baki naki ki je Allah ya baki daidai da ke kaga wannan karmar ba karma ce mai kyawu ba saboda haka mutum in zai yi amfani da irin wannan kalmomin zai zo ya rasa auren sa don kalma ce da take nuna matar da zaka ce mata Allah ya bata miji nagari ko wanda ya fi ka to a gidan da a mace dai bata hada maza biyu
na'am
balle a ce ni din bazan iya ba to Allah ya baki wani wanda zamu zauna tare
na'am
ya fi ni kyautatawa ba zai yiwu ba
na'am
saboda haka kalman nan akwai hatsari duk da cewa bai fito ya ce ya sake ta ba
na'am
wanda yake cewa in na sake ki ko auren mu ya kusa da karewa ko menene to dai in mutum zai faɗa ya faɗi kalma shi yasa muke so malamai suke faɗa in mutum zai yi aure ya san hukuncin auren da abin da zai zama illa ga rayuwar auren kalmomi akwai kalmomi wanda suke sarihar talaq akwai wasu kalmomi kinaya tahtaju ila albayan wanda da mutum ya amfani da su saki ne kai tsaye akwai kalmomi da in ya faɗa to tana da kama da saki amma ba zai yi mu ce saki ne ba za mu kai mun tambaye shi yanzu da yace da farko me yace ne a wurin zaman su ya kare me kake nufi na sake shi shikenan ya kare me kake nufi a kwanan ne zan yi wani abu me yace shi sakin ne ko wani auren zaka yi duk dai ya fayyace magana na'am amma yayi kalma a rufe hakan nan ba daidai bane ya kamata a tambaye shi
na'am madam
don abin da yasa za a nemi tambayan idan muka dauka cewa wannan saki ne karshe zai ce shi ba saki yake nufi ba kaga an kama rigima
na'am malam na'am malam
shi yasa in kalma da take da ihtimalat ne sai an bincika an tabbatar cewa wannan kalma sakin yake nufi
sannan
ai
na'am malam
Allah ya sa mu dace
amin malam
Allah ya gafarta mana ya gafarta wa iyayenmu da malamanmu Allah ya karbi ibadar azumi
amin
da sallah ka sadakoki da bayan Allah suke yi
amin
fatan alkhairi in wasu ke mana Allah ya ansa
amin
wanda suke nufi mu da sharri a ko ina kuma Allah ya shiga tsakaninmu
amin
Allah ya hada mu cikin ceton manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Allah muke roƙai wanda da lafiya da zaman lafiya a cikin kasar mu
amin
wanda yake neman mu da fitina daga kasashe ne ko daga cikin gida ne Allah ya kare mu daga sharrin su
amin
Allah ya mar musu da kai da su.
Amin.
Wanda suke tunkaran bayan Allah da zalunci, Allah ya mar musu da zaluncin su.
Amin.
Masu neman cutar da bayan Allah ta hanyar tsafe tsafe da sirje da tsubbace tsubbace, kar Allah ya ba su nasara, Allah ya mar musu da kai da su.
Amin.
اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد.
آمين.
اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد.
آمين.
وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.
آمين. الحمد لله ما سوى أن سأشير رمضان مبارك لدنين جنر لتعرية في اسم أنجر من لي عمل المال شيخ محمد مصطفى يسول أسمي كسامي كسيبه إن شاء الله. السلام عليكم.